automatic, automatic.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da yake ziyara a babban birnin kasar Haiti a jiya Asabar ya ce taimakon jin kai na kasashen duniya bai wadaci bukatar matalauciyar kasar ba, inda ya kira ga karin taimako ga 'yan sanda Haiti su yaki kungiyoyin banga. Manufar wannan ziyara ita ce janyo hankalin kasashen duniya akan matsaloli da kasar ta Caribbean ke fama da su wurin yaki da rikicin kungiyoyin banga da ya mamaye babban birnin kasar Port-au-Prince. Nan kuma Guterres ya bukaci a tallafa musu. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa watanni tara da suka shuɗe cewa kasa ɗaya ko kasashe biyu su tura wata rundunar ko ta kwana su taimaka wa jami'an tsaron Haiti. Babu wata rundunar da aka tura saboda ba wata kasa da ta yi yunkuri akan wannan bukata. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi a jiya Asabar cewa har yanzu akwai mummunan barazana a tashar makamashin nukuliya Zaporizhzhia da Rasha ta mamaye, kuma Rasha a shirye take ta tada abubuwan fashewa a cibiyar. Zelensky ya yi nuni da wata majiya tattara bayanan sirri a matsayi inda ya samu waɗannan bayanan. Akwai gagarumin barazana saboda a fasahance Rasha ta shirya ta tada bam a tashar makamashin. Zelensky yana faɗa wa manema labarai a wani taro da ya yi da Prime Minister Spain Pedro Sanchez wanda ya kai ziyara a ƙasar. Sai dai shugaban na Ukraine bai yi wani ƙarin haske ba. Sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatan sojin Ukraine ya faɗa a baya cewa sojojin Rasha sun binne na kiyoyi a tashar. Zelensky ya yi kira da babban murya ga kasashen duniya akan tashar Zaporizhzhia da ke zama tashar nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Ya kuma kira da a kakaba takunkumi akan tashar nukuliyar Rasha ta Rosatom. Wani hadarin mota ya kashe akalla mutane 52 yayin da wata motar da kunkaya ta kauce hanyarta ta afka wasu motoci da masu tafiya da kafa da ma wasu masu sayar da kaya a wata kasuwa da ke yammacin kasar Kenya. 'Yan sandan yankin sun faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa mutane 48 ne suka mutu a cikin motoci da suka mokaɗe da ƙananan bus-bus da babura da ma wasu manyan motoci a Londiani. A jiya Asabar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 51. Ana sa ran wasu da dama sun makale a cikin motocin da suka lalace. Kwamandan 'yan sanda Tom Dera yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Yayin da ruwan sama kamar da bakin kwali ya yi kawo tsaiko ga aikin ceto. Ma'aikatar ceto ta Red Cross a Kenya ta ce an kwantar da mutane 32 a asibiti kuma ana buƙatar gudunmuwar jini. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 1,300 ne aka kama a Faransa yayin wani tada zaune tsaye da ya shiga wuni na hudu. Lamarin da ya kai shugaba Emmanuel Macron ga soke bulagoronsa zuwa kasar Jamus a jiya Asabar, yayin da ake jana'izar matashin nan Nahil M da harbin da 'yan sanda suka masa har lahira ya haifar da tashin hankali a fadin kasar. Gwamnatin Macron ta jibge 'yan sanda 40,000 da motocin sulke a cikin dare domin dakile rikicin mafi muni da shugabancinsa ya fuskanta tun bayan zanga-zangar Yellow Vest da ta kawo nakasu ga Faransa tun shekarar 2018. Za a sake jibge irin wannan adadin akan tituna a cikin dare a jiya Asabar, a cewar ministan harkokin cikin gida Gerald Dramani yana faɗa wa taron manema labarai, inda aka ƙara tura jami'an tsaro zuwa biranen Lyon da Marseille. Shugaban na Faransa ya dakatar da ziyara da yake niyyar kaiwa a Jamus daga yau Lahadi. A ƙarshe, matsanancin zafi ya sake tashi a jiya Asabar a yawancin jihohin kudancin Amurka, yayin da ake sa ran yanayin zafin a duk ƙarshen mako zai yi tsanani zuwa ma'aunin Celsius 37.6 cikin 100 ko kuma sama da haka a jihohi da dama. an yi gargadin samun zafi mai yawa a birni mafi girma a jihar Arizona.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a zauren VOA. A yau shirin zai tattaki zuwa kasar Kamaru kamar yadda muka alkawalta. Bari mu miƙa ku ga abokin aiki na Muhammad Awwal Garba wanda zai jagoranci shirin. Muhammad, bismillah.
Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da wannan lokaci musamman a wannan shiri na zauren VOA wanda wannan karan a kasar Kamaru ya gira. Wannan shiri dai ni Muhammad Awwal Garba ne nan jagoranta. Sai dai zamu yi magana ne akan abubuwa da dama musamman abubuwan da suka shafi mata. Wasan mata suna da matsaloli daban-daban, mu ma majalantar mu na namu matsaloli. Amma za ku yi bibiyar mu ta bangaren mu na Facebook da kuma website namu, YouTube da Twitter da Instagram namu na VOA muryar Amurka. Da farko dai zan fara da Hajiya Ramatu Usman wanda yake majalanciya ce kuma tana da sanayya ta bangaren ilimin addinin musulunci. Hajiya Ramatu, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Hajiya Ramatu Usman a nan birnin Douala, Kamaru.
To ya ke ganin matsalolin da yake addaban mata a wannan lokaci musamman za ki ga cewa an yi aure, an yi haife-haife, miji ya rasu, an bar mace da ƴaƴa, ba mai tallafa mata. Shin ba za a iya saka wannan matan a cikin waɗansu matsaloli ba kuwa?
Lalle kuwa ba shakka wannan mace za ta kasance a cikin matsaloli sosai a yanda kuka nuna wannan bayani. Domin alhamdulillah mu nema Allah godiya, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, rabbi ashrali sadari wa yassirli amri wa ahlu udata min lisani yafqahu qawli. Yau a gaskiya ana fuskantar irin matsaloli hakan nan, miji ne zai rasu ya bar matarsa da ƴaƴa, amma sai kaga wannan mata idan ba yi sa'a ba an samu mutanen kirki daga dangin mijinta, to sai ta shiga wallahi matsala. Ba abinda kuma ake fuskanta nan da nan bayan rasuwan wannan bawan Allah da ya bar mata da ƴaƴa, sai abinda ya bari kaman dukiya. Ko da ya kasance ma ba wani dumbun dukiya bane, amma za a saka ido. To abinda yake kawo haka, ni a nawa lura da na gani, sai na ga akwai keta. Keta ya yawa dewa a cikin wato a rayuwan wato rayuwanmu na kullum, da rashin kuma samun fahimta na addinin musulunci. Sai kowa ya tashi kai tsaye ya ce zai aikata sharrun ya ga kaman abin da yake aikatawa daidai ne. Alal misali kaman da dai kuka yi magana dazu, sai kaga mutum ne zai tashi ya dauki hakkin marayu bisa kuma bai da izini ya dauke hakkin waɗannan marayu. Tumma ita wannan mata tukuna ma ba yi zancen fitanta ta kaba ba, ko da yake Islama ta yadda cewa daga mutuwa ana iya yi rabon gado saboda a sauke wannan nauyi. To akan dauki lokaci a ce sai mace ta fita ta kaba. To kafin a ce nan dai sai ka gani abubuwa iri-iri, ba kula ma da ita mata mai takaba, san ba kula da ita. Kuma ya kamata kuma ya cancanta, kuma haƙƙi ne akan kuma dangin mijinta su kula da ita bayan rasuwar mijinta. To sai kasance ba a kula ma da ita, san gashi wata kila ba mai sana'a ba, wata kila ma ba ta da wani aikin da take yi, ba boko bare a ce ta koyi wani sana'a, ita dai ga ta dama mijinta ne mai kula da ita. To yau ya mutu ya barta, sai kaga dangi kuma sun zo azzalimai daga ciki sun kame wato abinda shi wannan dan uwana su ya bari, sai ta shiga kuma cikin matsala. Ƴaƴa ma da ƙyar za su samu abinci, marayun ma ba a kula da su, subhanallah ba a kula da waɗannan yara. To sai dai Ban shina ba ko zan yi wannan bayani da ya danganci kungiya da take yau kokari da ta fuskanci wannan kalubale akan maganar marayu da take dan kokari akai. To sai muka ga cewa wahalan marayun da abin tausayi ya abin wannan kungiya da ake buda ya riga mana wannan abubuwa da muke gani na tausayi.
Wace wadanne irin kungiyoyi kenan da ake buda?
Na'am.
Wadanne irin kungiyoyi ne wadannan?
To misali akwai kungiya Albayan, akwai kuma misali mata da suke kokari, akwai mata malamai da dai zan iya yin lissafi
wanda suke neman kwato hakkin mata ko marayu.
Suna taimaka ma marayu. Ita dai mata mai ta kaba har dai ta zo ta fita ta kabanta, wata ma ba ta samu aure mai yiwa, wata kila ma za ta iya ta yi aure amma ba duka bane suke samun aure su je gaba, sai ta zauna da marayun. To takan samu dai dan kula a kula da dan marayun din in suna gabanta, watakila sallaye za a yi musu dan kinke-kinke. Amma irin a ɗauki nauyinsu kamar da muke gani a waɗansu ƙasashe, a ce kowane wata bayin Allah za su dinga ba da ɗan kuɗaɗe na mai, wannan ya ce na ɗauki nauyin makaranta, wannan ya ce a'a na ɗauki nauyin watakila kula da ci da sha, a wannan ya ce na ɗauki nauyin sutura, har zuwa matsayin waɗansu shekaru da wannan ɗa zai fita cikin mareci. A nan ba mu da wannan, babu wannan a nan. To ita ma mata mai ta kaba sai dai ta yi kalmakar manta, in ta fita ma ta kaban din za ta iya abin nan ɗan kasuwanci ta yi ta kula da 'ya'yanta. Amma a gaskiya ana tauye haƙƙin ita mai ta kaba, ana tauye kuma haƙƙin waɗannan 'ya'ya marayu da shi marigayi ya bar su. To sai dai a ce dai Allah dai shige mana gaba. To amma a gaskiya akwai abin tausayi da yawa. Har yau dai ba mu fahimta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi da wanda yake tallafa ma maraya ya nuna guda biyu, ya ce su biyun nan suna da za su kusanta a cikin aljanna. Manzon Allah ya nuna hannayensa hakan nan. Shi tallafa ma maraya yana kawo albarka a gida, tallafa ma maraya ina kawo bunƙasan ma samun ma kuma ka ci gaba ma, in kai mai arzikin ne wato zakkanka za ta bunƙasa, wato gidanka za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Domin gidan da ake tallafin marayu ba a saba ma wannan maraya, insha Allah wannan gida za ta samu kwanciyar hankali, za ta samu kuma za ta samu wato albarka. Kuma tallafa ma maraya aiki ne da ike kawo, ike bada lada da yawa. Akwai abubuwa wajen kashi guda goma dai na yi dai lissafin kaɗan daga cikin nan da ike kawo. Tallafa ma maraya abu ne mai muhimmanci da Allah yake so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, ya gwada mana misali. To amma anan a gaskiya tukuna in dai ba watakila association ta yi kokari ta ɗauka ba, a gaskiya ina da wuya kaga ana tallafa ma maraya hakan nan ta daɗi yanda ya kamata.
To madalla Hajiya Ramatu Usman, mun gode ko. Yanzu kuma sai ɗan jarida Maimunatu Sa'adu. Mun Sa'adu, yanzu ga irin matsalolin da takwarorin ku mata suke fuskanta. Za ka ga mace da 'ya'ya kamar 5, 6 an sake ta, 'ya'yan ma ba a kula da su kamar yadda ita Hajiya ta fala. Shin laifin daga wani bangare ne? Bangaren ku ne ku mata ko mata bangaren mu ne mu maza din?
Sunana Maimunatu Sado, kuma ni 'yar jarida ce. To kuma yanzu dai wakiliyar VOA wato sashen Hausa na muryar Amurka a nan ƙasar Kamaru a Douala. To ni dai abun da zan faɗa, yanayin da mata suke fuskanta ba zan ce wato abun akwai ɓangare guda kawai da take da za a wato atumeta ba. Yawwa, abun ta sashi biyu ne, saboda sai na ce mata da nasu, mazan ma da nasu. Zan ɗauki misali guda kamar ta wajen mata da farko, tunda yake kawo mini magana ta ɓangaren zamantakewar aure. To a gaskiya mafi akasari wasu lokutan ana daukar yaya a kai su aure ba tare da wato an yi musu bayani dangane da yanayin zaman yawa yanayin da ake zaman auren ba sai ka gani mafi akasari abin da dai ake yi ayi bukukuwa yawa akwai jahilci sosai saboda akoda yaushe mata malamai suna kira ga iyayen mata da su dawo makaranta saboda mai yasa suke kira domin mata su gane kuransu kuma su gane hakkokinsu akan mazajensu kuma hakkokin mazajensu akan su abin da ba mu sani ba kenan shi yasa muke tafiya a cikin wato jahilci akoda yaushe ake yin baraka a zamantakewar aure to na dawo akan cewa mata suna da wannan matsalar a gaskiya idan uwa na farko wacce take tarbiya ita kanta bata tarbiyyatu ta hanyar wato addinin musulunci ba kaga za a samu matsala wajen ta yadda za ta ba wa diyarta tarbiya ta yadda za ta zauna a gidan aure akwai misalai da dama kamar uwa ce wacce take wato tarbiyatar da diyarta amma kuma yayin da mai gida ya dawo ta yadda za a ce masa marhaba bisan da zuwa a dauki abubuwan da ke hannun mai gida da ya kawo a saka masa albarka da komai da komai to kaga ba za a yi ba sai ka gani an ciya ma wannan diyar ce da Allah ku je ku karbi babanku
wai shi ma yayan ma ba sa zuwa
su yayan ma ba sa zuwa yi oyoyo wa mahaifinsu saboda ba a nuna musu darajar zuwa yi wa mahaifinsu oyoyo ba to ka gani wannan lamarin shi yake kawo tabarbarewar wato zamantakewa nan zuwa gaba tunda yake ba a nuna musu ita uwan bata muntunta mahaifinsu a gaban su ba to ka gani ita wannan diyar da za ta je gidan wani kaga ba za ta muntunta wannan ba ai to kaga wannan matsalar kenan da muke fuskanta su da dama akwai matsaloli kamar rashin tsafta akwai matsaloli kamar rashin biyayya akwai matsaloli kamar rashin kyawawan kalamu akwai abubuwa dai da dama da mata a gaskiya ba sa yawa mazajen su a yanzu da yake kaiwa ga tabarbarewar wannan auren
to bayan an samu wannan zamantakewa tsakanin namiji da mace da sauransu to sai yanzu kuma aka tafi kuma ga babu ɗaya daga cikin su mu dauki misali mace ita ce a koriyo shi take samun nakasu a rayuwar duniya yawa to bace ga cewar wannan sake musu da ake yi zai iya saka matan a cikin wani hali na yawo ko kuma shiga cikin wani hali na wanda bai cancanta a ce matan sun shiga ba da a ce mazajen su da dare
to a gaskiya mata kam ainihi mutane ne waɗanda suke da rauni ko fiyayyen halitta yayi bayani akai kuma a duk rayuwarsu ma cikin rauni suke sai na ce kawai mutane ne ba su fahimta ba domin yau koda mace tana aiki sai na ce a koda yaushe mace a cikin rauni take tana buƙatar tallafi tana buƙatar wato a saurare ta tana buƙatar abubuwa da dama wajen wato fahimtar ta kamar yadda kake maganar cewa yayin da a cikin ɗayan su ko mai gida ya faɗi ya rasu domin wannan ta wannan bangaren ake samun matsaloli sosai yawa kamar yadda malama ta yi bayani a gaskiya yayin da mai gida ya kwanta dama to ana samun matsala mata wannan lokacin suke ganin waɗanda ainihi suke ƙaunar su da waɗanda ainihi ko ba sa ƙaunar su musamman ta bangaren dangin miji domin duk ta wannan ne muke wato karkata saboda mun san cewa yau idan mai gida baya nan ragamar tafiya an dora wa iyayen miji da kuma danginsa da ƴan uwansa to amma yau kash abin da muke fuskanta sai muka ga cewa a yau ragamar ta koma hannun mata ne waɗanda kuma ainihin su ba su da sana'o'i ba su yin komai wannan al'amarin yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma a gaskiya kamar yadda malama take ce ta yadda ake cewa ciwon mace na mace ce to sai mata yanzu suna hada kungiyoyi wajen taimakawa ƴan uwansu mata ta yi magana kungiyar malama Ruqayya a gaskiya babu wanda yake ba su sisi
to da waɗannan bayanai na Maimunatu Sado zamu dakata a yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora. A madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Muhammad Awal Garba, abokin aiki na a Kamaru wanda ya jagorance shirin, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Ya'u. Ni mutumin Najeriya ne kuma na fito daga Kano. Local government dina ita ce Gaya. Na zauna a Maiduguri na yi rayuwa. Sai na dawo Kano na ci gaba da zama. Har Allah ya kai ni Kamaru kuma Allah ya kawo ni Ghana. Bokina da ya mani shawara zuwa Ghana. Yace yanzu Ghana in yi aikin dinki. Ni aikin dinki sai nace masa to lokacin ne ban da kudin zuwa, sai dai kuma daga baya dai sai na samu kudi sai na zo dan ba wanda ya ban aron kudi, kudi na ne na zo da shi. Sannan kuma na taho kalubale a hanya dai ba za a ce abu a fuskanta ba, amma Allah ya tsallakar da mu don zuwan mu mun biyar muka taho. Sun sauran biyar din sauran kudin suna Accra, ne ni kadai ne na taho Kumasi. To a Kumasi na sauka a can kotai da daya ko wajen university ne. Daga nan sai na bari sai na dawo Mango Down, daga Mango Down sai na dawo Sabon Gango cikin yan uwana. Mutanen Kano duka kuma masu kula, kuma mutanen Najeriya kuma Kano insha Allah. To kan da aka yi da na zo na haɗu da yan uwana masu sana'an fula, duka suna sana'an fula, ni kuma lokacin ba sana'an fula nake yi ba. Sai suka ce min to in fara irin harkar da suke mana kamar harkar adaida da sau. Sai na ce to ai dama sana'a ta ne amma ba shi ne ba, na yi aikin okada kamar a Maiduguri lokacin ina Maiduguri. Sai suka ce to ai kai ba zai baka wahala ba, har sai na yi sha'awan ma zan fara tura adaidaita kuma ɗinkin ma ina yi. Sai na ce to shikenan. Sai suka bani shawara akan fara aikin adaidaita mana, sai na yi sha'awa sai na fara, kuma na fara alhamdulillah ina jin daɗin shi sosai da sosai, dan na ci amfanin shi sosai. Sai dai mu ce mun gode wa Ubangiji, dama Allah shi ne mai bayarwa ko ba haka ba. Kuma mun gode wa Ubangiji sosai, kuma na ji daɗin abin sosai da shawaran ma da suka bani na fara aikin a yau da sau. Insha Allah shi ma na ji daɗi sosai, kuma ina gode wa Allah. Kamar cikin sana'an da ake adaidaita, kamar kwanakin nan dai da ake magana an hana shiga wani wajejen, to ni dama dai ban shiga irin wannan wajejen sakamakon mun fi yin aikin mu kamar sawaba a babu babai a service kai ganshin, mun fi shiga nan irin kamar sai din da aka hana ma mu ban fi shiga sosai wurin nan ba. Kuma alhamdulillah dai kalubale dai ana dan fuskanta game da yadda ma'aikata dai kamar police ana dan fuskantar ne daban na gobe daban, amma Allah yana tsallakar da mu ba wayan mu ba ba dabara mu ba karfin addu'a. Kuma insha Allah muna aikin mu sosai. Kalubale dai iri daya na biyu na matuƙa dai, kai ma dai ka san ba a rasawa, wani ya ma ba daidai ba kai ma kai wani ba daidai ba, amma Ubangiji na kiyayewa sakamakon dama in dai ka tsaya ka nutsu da hankalinka da tunaninka, in dai ka iya driving ka san yanda za ka yi ka shiga waje ka fita waje, wani ya ma laifi ka kuskure dai haka dai a samu dai a yi solving ɗin problems, amma duk ba wani abu ba ne. Kalubale dai dama daya bikon ana samu ka shine kenan. Nasarori mun samu alhamdulillah sai godiya, mun samu alhamdulillah sai godiya, dan kalubale kan an same su ba ɗaya ba biyu ba, amma duk amanta da wannan batun kalubale ai batun nasara. Ka san ta Bahaushe yace tuna bayan roƙo ne, ko ya ji daɗin bana wai bai tuna bara ba, to wannan kalubale dai an riga an gama da babunsu, yanzu kuma sai batun nasara. Dama mu Hausa muna cewa sai ka sha wuya kakan sha daɗi, an sha wuya a baya amma kuma yanzu gashi nan ana cin amfanin juna, ana cin amfanin abu. Alhamdulillah sai godiya Ubangiji, kamar da yanda na faɗa na ƙara faɗa, nasara kan insha Allah an dora ta kuma insha Allah ta tashi kenan har lokacin da Allah Ubangiji zai sa kuma aikin ma a zo a samu wani canji. Ka san kuma yana buƙatar canji a rayuwa, yau in kana wannan harkan gobe sai ya koma wannan harkan wata nan sai dai ajita a wani matsayi ma na daban wanda baka yi tunanin zaka kai wa ko ba haka bane kowa yana fatan ya ci gaba fiye da yanda yake ina da ra'ayin zan yi aure a Najeriya kuma lokaci ma yana kusa amma dai zuwan dai za a ringa zuwa a komo kafin Allah ubangiji ya mai da mu kasan mu ci gaba da zama da al'amura ka san tabawa shi yace wai tafiya mabudin ilimi yau kai ne a can gobe kai ne a nan inda tafiya ni ba bakwanta ba ne ba yau na fara ba na iya je can gobe je nan gobe je can dan kafin na zo Ghana na zauna a Cameroon kafin ma na zo batun Cameroon kaga na zauna ne Maiduguri na zauna Kaduna na zauna Kano har Allah ya kawo ni Ghana to kuma duk gashi nan dai na dan yawo dai da dama dai alhamdulillah sai godiya kuma mun samu amfani mun ci nasara al'adu dai na kasan Ghana da na mutan Najeriya akwai bambanci ko ba haka bane nan gashi kaman yarurruka da yawa kaman yanda muke da shi a Najeriya muna da yarurruka da yawa nan ma suna da yarurruka ko ba haka bane to al'adun da ya kashi iri-iri kuma dai akwai zaman lafiya muna fatan kuma kasan namu ya samu zaman lafiya kaman dai yanda dama dai muke da muna fatan ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya Ghana kuma na da dadi muna da zaman lafiya ko baka bane ka zo na lafiya kana neman abincinka ba mu chama kai dai kawai ka zauna da lafiyanka ba ruwanka da kayan mutane kuma wannan alhamdulillah sai godiya Ghana da dadin zama kuma akwai saukin rayuwa sai dai wasu kalubale da ba a baka fuskanta ba a matsayinka na ba dan kasa ba amma kuma wannan fine baka da wani problems da kai da jama'a indai ka zauna lafiyanka kana neman naka na kanka ba wanda zai ce ma wani abu amma ko a ina ne ma ka taba kayan mutum wannan dai bai ko ba gaskiya bane
madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.